wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Maraba da sake zuwa wata sabon shirinmu a yau, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. A cikin shiri na yau muna da fili domin wake-wake. Ina fata ana shirye domin jin wakoki masu karfafa ruhaniyarmu. Kwaya na Seventh-day Adventist Church Ngwan Gabar daga Jingiri Jihar Plateau ne za su yi mana wakoki a cikin shirin na yau. Dan uwa Zaka Nuhu yana shirye shi ma a fili don sujada. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina fata za a bi shirin daga farko har ga ƙarshenta. Alherin Ubangiji ya kasance tare da mu ya inda za mu kasance cikin masu sauraro. Maraba da zuwa. Kada ka manta da cewa yau wakoki na kwayan Seventh-day Adventist Church daga Ngwan Gabar ne a Jingiri Jihar Plateau. Za mu fara da wakarsu da ke cewa jama'a duka mu yabi mai ceto. Ina gayyatar ka cikin wannan shiri domin ka zo mu yi yabon Ubangiji tare da kai. yabon Ubangiji bai da lokaci safiya rana da yamma zamu iya masa yabo mai sauraro a kukata ana yin haka mun gode muku kwaya
Zo zo mu je, zo zo mu je, zo zo mu je, zo zo mu je na ba. Jila barin tashanda ke kauda dukda muarka AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa bangas kirka donda wanza
Adventist World Radio Mulier Bege Don Koa
da godiya domin sake saduwa muna fata kuna da farin ciki dare da rana domin sauraron mu a ƙarshe bari salamar almasihu ta zama begen kowane ɗayan mu za mu yi karatu yau a cikin littafin farawa sura 29 aya 14 da 15 farawa sura 29 aya 14 da 15 Litafin Allah ta ce, Laban kuma ya ce masa, Hakika kai kashina da nama na ne, ya zamna wurinsa wata ɗaya. Laban ya ce ma Yakub, domin kai ɗan uwana ne, za ka yi mana barantaka kawai, ka faɗa mani me ke ladanka? Za mu yi addu'a. Ubangiji mun gode, nuna mana ƙaunar Laban, ka ƙosar da mu, mu roƙa domin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Yau za mu yi magana game da ƙaunar Laban. Jiya mun yi magana game da yanda Yakub ya nemi Laban ɗan uwan uwa tasa domin ya kasance tare da shi. Sabili da yana bakuwar ƙasa. Littafin Allah ya ce, da Rahila ta dawo ma da Laban da labari, ta haɗu da wani a bakin rijiya. Ya shayar da tumaki ga sunansa ga kuma zatattuka wanda ya faɗi mani ya ce kai kamar ubana ɗan uwa ne na uwansa sai ayar Allah ta ce ba tare da ɓata lokaci ba Laban ya aika a kirawo shi cikakkiyar ƙauna kenan Da ya ji labarin ya ji na gida na tare da shi, sai ya aika a neme shi, a kawo shi. ’Yan’uwa, cikakken kula kenan. Waɗansu suna nan ko sun ji labarin nasu na tare da su kusa da su ko da a ina ne suke, ba sa neman su, ba sa aikawa a neme su. babban kuskure ne. Bayan Laban ya taho da Yakub ta gurin sako da yayi a kawo shi cikin gidansa, sai ayar Allah ta ce ya zauna tare da shi. Ga wani hali wanda Yakub ya nuna kowane mutum ya dauke shi. Yakub da ya zauna da Laban, sai ya gaya masa dalilin rabuwansa da gida, ya gaya masa dukan abun da ya sa ya rubu da gida har ya shigo cikin wannan yanayi wanda yana cikin kasar Aram. Sai ga wani babban damuwa. Yau idan ka ga mutum a gari ya bar gida ko ya bar ƴan uwa, in ya haru da ɗan uwansa yakan zama da wuya ya gaya masa ainihin abun da ya raba shi da gida. Za ya fara kawo hujjoji kala-kala. Shi yasa muna samun matsaloli a yanayin dangantakanmu, har mukan yi ta haduwa mu zauna a gari mu yi shekaru, wannan bai san wannan ba, wannan ma bai san ga dalili yadda ina wannan ne ya fito ba, muna boye asirai, bai kamata ba. Ya kamata in mun sadu da ƴan uwanmu, zama ta kai zama har sun shigar da mu gidansu, mu sake mu gaya masu dalilin rabuwarmu da gida. Idan maita ne ta sa ka bar gida, gaya ma ɗan uwanka. Idan sata ne ta sa ka bar gida, gaya ma ɗan uwanka. Yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da shawarwari, yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da yanayi wanda ya dace. Yawancin wayanda Allah ya haskaka mu a iyali muna gari, Ubangiji ya muku albarka don ana cutanku. Wannan zai zo yau da ɗan ƙanƙanin damuwansa ya cuce ku yi gaba. Wannan ya zo gobe ya cuce ku yi gaba. Wannan ya zo ba zai gaya muku dalili bai da ya zauna kaɗan ya cuce ku yi gaba. Ubangiji ya saka muku. Amma bari halin labar ya kasance a cikinku. Idan kun ji ɗan uwanku, ku neme shi. Domin ba duka ne an taru an lalace ba. Sai ga wani babban abu. Littafin Allah ta ce, da ya zamana da cewa Laban ya rungumi Yakub, sai Yakub ya zauna a gidan Laban, ya yi aiki ba da ragwanci ba. Idan ka haru da ɗan uwanka ka taimaka mashi ba da ragwanci ba, ya yi aiki irin aiki ba na nuna alama na cewa yana buƙatar lada a ƙarshe ba. Waɗansunmu da mun je damuwarmu shi ne an mu ma muna buƙata mu riƙa ɓoye kuɗaɗe. Wani ya gaya mani yana zaune da yaron ɗan uwansa a shago, riban suna rabawa tare ne, domin in ya tashi yakan ɗibi rabi ya yi gaba da shi. Irin hali da muke da shi kenan, ba za ya taimake mu ba. Amma littafin Allah ta ce da ya zamana da cewa Yakub ya haɗu da Laban, sai ya yi aiki zuciyarsa a sake, bai nuna masa makirci ba, bai nuna masa yanayi na wayo ba. Sai littafin Allah ta ce Laban ya so ku cikin lamirin zuciyarsa, sai ya tambayi Yakub, Yakub ga wani abu, domin kai yaron ɗan uwana, ‘yar uwata daga gida shi ne za ya sa har ka yi mana aiki haka kawai bayan sun yi zama kamar na wata guda. Sai ya ce, ka gaya mani menene kake buƙata ya zama ladanka a ƙarshe. ‘Yan uwa ya kamata mu kasance da wannan tunani. Yawancin mu in mun samu ‘yan uwa sun zo mana, waɗansu sun mai da su sun zama jakuna. Ana ta faman aiki, yau a tafi nan, gobe a tafi nan, ba ma ma damuwa mu tambaye su me ya sa ka bar gida, me ya kawo ka gari, sai kawai mu riƙa amfani da su kamar inji. Wallahi kullum muna aiki tare da su ta hanya da bai dace ba, kuma a ƙarshe in sun tashi baranmu mu bar su hannu wofi, bai kamata ba. Kira mutum ka san dalilin barinsa gida, ka kira mutum ka gaya masa me yake bukata, ka taimake shi da shawarwari mai kyau, dukkan abin da yake bukata ka nuna masa hanya domin neman ladansa a ƙarshe, domin ya koma da farin ciki. Halin nan da Laban ya nuna cikakken hali ne, ya kamata mu yi koyi da shi. Bari Ubangijin Allah ya ba mu hali irin na Laban. Za mu yi addu'a. Mai cetonmu, mun gode, yarda ƙaunan nan da ka sa tsakanin Laban da Yakub, mu ma mu riƙa sawa tsakaninmu da ‘yan uwanmu. Allah, ka yarda mun ga ‘yan uwa mu buɗe zukatanmu a gabansu, su kuma su karɓe mu da hannu bibbiyu, hannuwa wadda za su nuna mana ƙaunarka. Roƙonmu kenan, domin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Abinci, 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 ab wannan shirya jiki na da zaba dukan mutane Cristiano Kikoko ya ba mu ya ce wannan shirya jiki na da zaba dukan mutane abinci a iya abinci da za mu ci abinci a iya abinci ra shirya ya da gauri Allah Zuciyarsa zai sami ranar bada
in kuna gaunar shi
za ku sami ranar bada
abinci a iya
abinci za mu ci
abinci a iya
iya abinci ran shi ranar daga wurin Allah
Wannan ne aka kawo mu ga karshen shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tuntube mu a lambar wayar mu 0802-41-970. Zan sake maimaitawa 0802-41-970. Idan kuma ana so a rubuta mana wasiƙa ne, za a rubuta mana zuwa ga adireshin mu Adventist World Radio, Jakar gidan waya 21444 Ikeja, Lagos, Nigeria. Adventist World Radio, Jakar gidan waya 21444 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu ita ce awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za mu yi farin cikin samun wasikarka ko kuwa email ko saƙon text ta waya ko kuwa a kira mu. Ubangiji ya sake sada mu gobe, ya inda za mu ci gaba da wannan hidima da ya ɗanka mana domin mu yi. A yi ƙoƙari a gaiciyar uwa da abokan arziki domin su zo su yi sauraro tare da kai. Ina godiya zuwa ga Malam Zaka Nuhu da ya kasance tare da mu a wannan mako, yana ciyar da mu a fili don sujada. Mun gode. Alherin Ubangiji ya ci gaba ya kasance tare da kai a makon gaba ɗaya. Ina kuma godiya gare ka da kasancewa tare da mu, kai mai sauraro da sauraron. A yi ƙoƙari a ci gaba. A madadin sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya, ina cewa Ubangiji ya kai mu gobe lafiya.